بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda yake jikin gidan Alhaji Abdullahi Waziri a nan unguwar Federal Locus Fadar Jihar Gombe, domin ci gaba da darussa mabambanta juna da ake cikin wannan masallaci a daidai lokuta makamantan wannan, bayan Maghrib zuwa sallar Isha. Yau muna yini na Laraba, daren Alkamis, wanda yau watan 11 a Musulunci, watan Zulqa'ada, yana da kwanaki 18, Hijira yau na da shekara 1444, wanda hakan ya yi daidai da 7 ga watan 6 miladiya 2023. Barkanmu da kasancewa domin tattaunawa akan ɗaya daga cikin gaɓoɓi wanda suka shafe mu a matsayinmu na musulmai. Babu shakka, kamar yadda nake cewa sanarwa ta gabata, da unwan ko topic na alaƙan musulmi da alƙur'ani, alaƙa ta musulmi da alƙur'ani. Babu shakka wannan matashiya ce mai mahimmancin gaske a rayuwarmu ta musulmai. Musanyaya Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala ya haɗa alaƙarmu da alƙur'ani, mai matsayin zamansa a cikinmu, da wani dalilai Allah ta'ala ya bashi kariya wanda babu wanda ya isa ya canja ko ya jirkita alƙur'ani, da kuma irin kaɗan daga cikin farlolinsa da darajojin ma'abotansa, da kuma irin sakamako da Allah ta'ala zai yi wa ma'abotansa a gobe alƙiyama, da kuma ɓangare kaɗan daga cikin irin wanda suke sakaci game da alƙur'ani ɗin, wanda suke nuna ko unkula ko ‘yan ba ruwana da mu da shi, su kuma mu ji irin abin da shari'a ta yi magana a kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganganu masu kaushi ƙwarai da gaske a kan waɗanda suke nema su raba alaƙarsu da alƙur'ani mai girma a matsayinsu na musulmai. Allah ta'ala ya mana jagora, ya ba mu ikon karanta daidai, da kuma fahimtar daidai, da kuma aiki da daidai. Allah ta'ala ya ba mu ikon kaucewa kuskure, da kuma ƙoƙarin gane shi, da kuma ƙoƙarin kauce masa. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora. Kai tsaye kafin mu shiga cikin tattaunawarmu, akwai ‘yar matashiya kaɗan game da gun da muke ibada mai suna masallaci ko almasjid, wanda shi masallaci Bahaushe ma ya ce masallaci ɗakin Allah, almasjidu baitullah, masallaci ɗakin Allah ne. Kuma shi yasa Allah ta'ala a ƙur'ani dinga jingina masallaci nasa ne, masallaci nasa ne. Wa tahhir baiti li ta'ifina wal aqifina wa ruk'i sujud, baiti yace wa annal masajida lillah, cewa dukkan masallatai a wata fassarar ko guraben ibada dukkanin su na Allah ne, Allah ta'ala kadai ya halatta a kira a cikin su. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu minal muhtadin, cewa abin sani kadai masu raya masallatai to masu imani ne. Duk mutumin da ga iya kokarin raya masallaci, a raya masallacin ta bangarori daban-daban, ko bangaren gina shi da ainihin a ƙawata shi da tsaftace shi, to shi ma wannan alama ce ta imani. ko kuma a raya masallaci ta hanyar karantarwa da nusarwa da fahimtar da musulmai abin da ke wajibi gare su shi ma wannan gaba ce daga cikin gaban raya masallatai to sai Allah ta'ala yake cewa kadai abin sani masu raya masallatai man amana billahi wal yawmil akhir masu imani ne ga Allah ko masu imani ne ga gobe alkiyama walam yakshi illa Allah duk masu raya masallatai akwai tabbacin cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsu ba wanda suke jin tsoro ko shakka akan gaskiya in ba Allah ba to irin waɗannan mutane Allah ya ce ya kusata su zama to cikin shiryayyun mutane cikin kimtsatsun mutane Allah ta'ala ya samu da cikin su saboda ka duk wanda haga hankalinsa iya da alaka ta kusa da masallaci to babu shakka kamar shaidar imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce cikin hadisin sa Abu Hurairah ya rawaito hadisin da iya cikin Bukhari da Muslim hadisin da ya shahara sab'atun yudhilluhum Allahu fi zilli wa la dhilla illa dhillu akwai rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid mutumin da kullun zuciyarsa tana damfar da masallaci to shi ma wannan iya cikin inuwar al'arshin Allah a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din saboda kada dan wannan matashiya nake kira ga mutanen wannan layi ko wannan unguwa musamman makota masallaci to mu sani mu ne zamu raye wannan masallacin ba wani wanda zai tsalle ko daga can nesa yazo ya raye mana wannan masallaci kuma mu ne wanda mas'uliyar take kanmu mas'uliyar shine mu tabbatar da wannan ibada guda biyar ta jami'i matkar kananan ba larura ta fita aiki ko wani guta fidda kai ba ya zama to kana cikin masu raye masallaci wajen halarta sallah a cikin jami'i wannan shine gaba ɗaya ta raye masallaci ya zama to sallolin nan guda biyar da Allah ya dora mana su na wajibi mana kokarin yin su cikin masallaci cikin jami'i wannan kwarai da gaske gaba ce mai muhimmanci abu na biyu kuma da makamantan irin waɗannan ta'alimat shi ma gaba ce wanda malamai sun tabbatar da kan cewa yanda za a kula da yin sallah yanda za a kula da jami'in sallah to haka nan wajibi ne a kula da darusa da koyar da al'umma addini da tunatar da su addini to babu shakka wannan masallaci alhamdulillah yayi dace da zakakurai a kusa da shi daga kan wanda ya assasa masallacin zuwa mataimakansa da limamai da mataimakansu da ladani da sauran al'umma to ina ƙara muku ƙaiƙaini da ƙwarin gwiwa akan cewa irin wannan aiki to a lahira ake samun sakamakon sa ba wanda zai biya ka a duniya ko ka shigo ka dau tsantsiya ka share masallaci ko ka zo ka zuba ruwa a butoci kafin masallata su zo duk wannan aiki ne na raye masallaci ko ka zo ka share harabar masallaci ko abin da ya kama da wannan ko wata ran ka zo ka samu mofa ka goggoge ka samu abin nan ka goggoge gilasai da sauransu duka wannan abu ne na raye masallaci nana Aisha radiyallahu anha tana cewa manzon Allah ya umarci musulmai da su raye masallaci su tsabtace kuma su samu kayan kanshi haka nana Aisha tace ko irin iya fresina ko irin manin freshaka da sauransu duk irin abin da ka san zai kawo kanshi mai dadi cikin masallaci ya gyara ya haskaka zukatan masallata ka kawo to babu shakka kai jihadi irin wanda zaka iya yi abu ne kar mu dau abin nesa sai can masu dukiya da yawa a liyunfik zusati min sa'ati wa man qudira alaihi ridquhu falyunfik mimma ataahu Allah mi kokarin dabbaka wannan da kuma kokarin killace shi duk lokacin da ba a sallah ba sallah za a yi ba ya zama to masallaci a rufe yake domin kada a bar shi yara ko an su ma daga cikin dabbobi su go cikin masallaci ba daidai bane ba in dai har ba lokacin sallah bane a tabbatar da cewa masallaci iya killace a rufe lokacin da za a yi sallah a bude idan al'umma suna ciki a bar su gama azkar da karatuttukan su wannan duka iya cikin alama ta raye masallaci Allah ta'ala ya mana jagora ya samu cikin masu raye masallatai kuma ya samu cikin masu samun irin alkhairan da Allah ya ajiye a karkashin wannan aiki a gobe alkiyama Allah ta'ala ya mana jagora darasinmu shine alakar musulmi da alqur'ani alqur'ani musulmi sai Allah ya gwamo wata alaka a wannan tsakani din domin dukkan wata alaka da Allah ne kullata da kansa to alaka ce mai karfi yasa harkar auratayya da Allah ne ya kulla da kansa to abu ne mai karfin gaske a shari'a. Haka nan harka ta raban gado, haka nan harka ta auratayya, haka nan harka ta saki idan har ya kama, haka nan harka ta bashi har za in za a yi shi bisa doron shari'a, to duka iya cikin alaƙoƙi da subhanahu wataala da kansa ya kulla su. To dukkan alaƙar da Allah subhanahu wataala da kansa ya kulla, to wajibi ne musulmi ya kula da ita, ya kiyaye ta matukar iyawarsa, domin in yayi sakaci da ita akwai yiwuwar Allah ta'ala zai kama shi da tambayoyi a gobe alkiyama. Kuma kamun Allah ba mai sauki bane, inna badash rabbika lashadidun, cewa hakika damkar ubangijinka abace mai sanani. Allah ta'ala ya tsare mu. Alqur'ani mai girma littafi ne saukakke daga Allah, dukkan surorinsa guda 114 da dukkan ayoyinsa 12,012 kai afwan 6,210 wani abu, to dukkaninsu saukakko ne daga Allah. An fahimta? Ba wata aya daya ballantana ka kai kan sura wanda za a ce ba da sanin Allah ta sauko babu ita. Bal huwa qur'anun majidun fi lauhi mahfuz, shi alqur'ani ne majidun, ay sharifun ko azim, littafi ne mai girma ko mai karamci, kuma iya cikin lauhil mahfuz, iya cikin littafin Allah wanda ya hade dukkan al'amuran duniya gaba daya. To daga cikin lauhil mahfuz Allah ta'ala yake dauko alqur'ani munajjaman ar-rabi qadrul haja, gurgudan bukata, sai Allah ke turo Jibril alaihi salam iyai wa manzon Allah wahayinsa. To wannan shine hanya da alqur'ani ya zo gare mu, asali daga Allah yake, kuma ya turo dan aika shi ne Jibril alaihi salam, ya zo ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aika daga Allah ta alqur'ani. Kuma shi manzon Allah, Allah ya umarce shi ya karanta shi, ya karantar kuma yi wa mutane bayani, kuma ya ce shi ne dastur nasu, shi ne kundin tsarin mulki nasu. Ya ce ba abin da ya sakacin bari face ya yi bayanin su cikin wani alkur'ani da ma faradna fil kitab min shay, babu wani abu da musulmi zai nema na haskaka masa hanya rayuwarsa ta duniya ko haskaka masa hanya rayuwarsa ta lahira face ya cikin alkur'ani. Yasa Umar dan Khattab Allah ya kare yadda shi ke cewa shi fahimtarsa da alkur'ani mai girma ko da raƙuminsa ne ya bata, to idan ya zo ya duba alkur'ani sai ya gano inda yake, domin irin nutsuwa da sakankancewa da yi da alkur'ani mai girma. An fahimta? Akwai waɗanda suka yadda da wannan alaƙar, suka tabbatar da alaƙa ce rabbaniya, shi yasa su zauna ma ba sa karatun alkur'ani lokaci mai tsawo, wallahi ba sa jin daɗi, za su ji kamar ba su da lafiya, kamar suna cikin kurkuku. Imamul Bukhari kun ga dai malamin hadisi ne, kuma yayi shuhura bangaren hadisi, shi ne cikin maganganun sa yake cewa duk mutumin da yayi kwana ɗai har kwana 40 a ce bai karanta alkur'ani tun daga Fatiha har Amin al-Jinnati wan Nasi ba, to iya cikin mutane masu sakaci, iya cikin masu kasalar gaske. A ce an haura wata guda baka karanta alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe ba, to kana cikin mutane masu sakaci. Haka Imam al-Bukhari ya faɗa. To kaga yanzu kusan duk duniyar ma masu sakacin ne, gam illa man rahim Allah gaskiya. Wani ma iya cikin musulmai ya shekara 30-40 amma bai taɓa karanta alkur'ani daga sama zuwa ƙasa ba, a jiri bai taɓa yi ba. Kaga wannan ƙwarai da gaske iya cikin masu sakaci gaskiya. Ba a ce dole sai ka haddace alkur'ani ba, haddace alkur'ani falala ce, alkhairi ne da bashi da iyaka. Amma Allah ya ce iya zaɓa daga cikin bayinsa ya ba su hadar alkur'ani, in baka cikin wanda Allah ya zaɓa ba za ka haddace ba. Summa awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina, sannan muka gadar da wannan littafi ga bayinmu waɗanda muka zaɓe su. An fahimta? Amma karanta alkur'ani da iya karanta shi da bashi lokaci da sauraronsa da fahimtar ma'anoninsa, to wannan dole ne akan kowa. indai ka yadda kai musulmi ne ka yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzanka ne ka yadda alqur'ani littafin da Allah ya so ya hukunta duniya ne to karanta alqur'ani da iya karanta shi da bashi lokaci da fahimtar sa da fahimtar ma'anonin sa wannan wajibi ne har in ka je gaban Allah baka iya karanta alqur'ani ba to baka da uzuri baka da hanzari baka da uzuri baka da hanzari domin Allah bai taba dauke masana alqur'ani a duniya gaba ɗaya ba tun daga lokacin manzon Allah har ila kiyamin sa idan nan baka samu ba gaba kada zaka samu idan nan baka ji malamin alqur'ani ba gaba kada zaka samu ballantana ma yanzu in dai yaranka suna islamiya suna zuwa su dawo to a cikin su ma an kai sa sai an samu wanda zai koya ma alqur'ani saboda ka Allah ta'ala ya saukake wannan littafi ku duba iya da girman matsayi da girman daraja da girman albarka amma kuma Allah sai ya saukaka karanta shi walaqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir Allah ya ce hakika mun saukake alqur'ani domin a karanta iya da sauki yanzu idan aka ce ana neman mahaddata alqur'ani zaka yi mamaki za ga irin dandazan al'ummar da za su taru kuma kowanne ya haddace alqur'ani to amma yanzu kace kana neman wanda suka haddace akadari littafin akadari ga idai ko izu bi bai ba dunkule kace yau kana neman wanda suka haddace akadari zaka yi wahala ka samu balanta na kai sama su iziya si risala kace kana neman wanda ya haddace risala yau zai yi wahala to amma yau kana cewa kana neman mahaddata alqur'ani zaka yi irin mamaki al'umma za su zo ma to kaga alama ce cewa Allah ya saukake alqur'ani gashi da daraja da albarka da alkhairi amma kuma Allah ya sauka karanta shi an fahimta qur'ani mai girma ɗan uwa alaƙarsa da musulmi to alaƙa ce kamar yadda Bahaushe yake cewa dan juma da dan jimai alaƙa ce ta ana hare ba lokaci daya sakan daya da Allah ya yanke wannan alaƙar tsakanin musulmi da alqur'ani babu lokaci duk rayuwarka duk rayuwarka a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma to tana da alaka da alqur'ani alakar ta kusa ko ba ta nisa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimtar da sahabbai wannan yasa za ku ji cewa attashi sallallahu alaihi wasallama suna mudarasar alqur'ani da yayin da sahabbai iya sanya musu lokaci su zo su zauna a gabansa iya karanta musu alqur'ani iya musu bayani Umar dan Khattab Allah ya kare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mana darasin alqur'ani muna zuwa yana karantar da mu aya 10 yace aya 10 nan da manzon Allah yake karanta mana su ba za mu taba ƙara wucewa gaban su ba har sai mun iya karanta su an fahimta har kuma sai mun haddace har kuma sai mun san ma'anonin su har kuma inda umarnin cikin su mai aikata shi sannan sai mu gusa ƙara mana aya 10 gaba Umar dan Khattab yace da irin wannan karatu suka karanta alqur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa lokacin da ya gama suratul baqara mai aya 280 da wani abu sai da ya kira wa dai ya inganta afar mai inganci Umar dan Khattab ya kira abokansa da aminansa da ƴan uwansa ya tara akai walima aka ci aka sha aka gode wa Allah domin Allah ya bashi haddar suratul baqara an fahimta da kyau saboda ka ashe koyawa al'ummar musulmai alqur'ani ashe manzon Allah ne ya fara da kan sallallahu alaihi wasallam shine ya fara wannan aiki da hi da sahabbansa masu albarka saboda ka kira gare mu a matsayin mu na musulmai kada mu yi sakaci da wannan alkhairi a rayuwar ka ta musulmi kana da awa 24 a dare da yini to kai kokarin ware wa'ansu awoyi ko mintuna kace wannan ka ware su a cikin schedule ɗinka na karatun alqur'ani duk yanda za a yi ka sanya alqur'ani cikin wuridin rayuwarka idan nace wuridi shine al'amalul yawm wal layla irin aikin da ake dimanta a kansa dare da rana da yawa daga cikin musulmai masu kokari wani ya sanya wa kansa duk bayan sallar asuba sai ya karanta alqur'ani
wani ya sanya wa kansa duk bayan sallar magrib sai ya karanta alqur'ani kai akwai masu kokarin da cewa duk yanayi duk bayan kowace sallar farilla sai ya karanta alqur'ani wannan kuma haka yake kamata haka yake kamata har in baka cikin wannan layin to kana cikin musulmai masu sakaci wanda sakacin kuma za ga bacin ranar sagubal kiyama wajibi ne a gare mu mu jaddada wannan alakar Allah ta'ala ya ba mu doka a Qur'ani a gurabe dewa hasali ma Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare dade shi wanda yake cewa duk inda ka ji Qur'ani ya ce ya ayyuhal lazina amanu to yace dayin biyu ne ine shi fada ma'anna sam'ak ka nutsu sosai ka karkade kunne yake ci zaka ji imma ku yi imma kada ku imma ku yi kaza imma kuma ku kauracewa kaza duk inda ka ji ya ayyuhal lazina amanu wa qur'ani da wannan dokar take zuwa ko ba akan kowa dokar take ba akan mu musulmai take idan ka duba wa'ansu ayo cikin suratul isra da Allah ya karantu wala taqrabu mali salaka bi ilm wala taqrabu zina wala taqrabu mali yatim duka wannan ya dinga karantowa kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza ku duba wa'ansu ayoyi da ya kawo cikin suratul araf yake cewa Allah ta'ala yayi doka na abishi ayi masa da'a abi manzon sa amma sai yake cewa kada ku yi alfasha kada ku kasance alfasha karamarta da babbarta kun ga wannan doka ce daga Allah subhanahu wataala a cikin suratul nahl ya sake maimaita irin wannan yace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Allah ta'ala ya bada doka idan kuma Allah yace ya bada doka to karkace akan wa'ansu take baka ya hadda kai a ciki da ni da kai duk muna ciki duk al'umma musulmai suna ciki har in Allah ya kira abin da doka Allah ya bada doka ya sa wajibci cewa mu yi adalci shine ya amuru bil adl Allah ya bada umarni mu zamto mu masu adalci ne an fahimta ya amuru bil adl wal ihsan sannan Allah ya ce ya mana doka mu zamto masu kyautatawa ya zo cikin hadisi hatta yanka da zaka yanka kaza ko rago to manzo Allah ya ce hatta yanka ka kyautata yankanka har ma fassara kyautata ce ɗayan ku ya wasa ukas da ya kai babata karka wahalar da abin da zaka yanka an fahimta da kyau saboda ka ihsani umarni daga Allah ka kyautata wanda kuke tare da shi kai wa dukkanin al'umma adalci a rayuwa a karkashin ka suke a hukunci ne ya kawo su a kai malamin su ne a an zo neman shawaran ka ne a kaza kaza ne ya zamto ka suffantu da adalci al'adlu kuma shine wad'u shay'un fi muhallihi ka dinga kokarin ajiye abu a inda ya dace wannan shine al'adl sannan ubangiji yace yayi doka mu zamto masu kyautatawa ka kyautatawa iyalanka ka kyautatawa ƴan uwanka ka kyautata abokanka da aminanka da yaranka da almajiranka da dalibanka kai duk wanda Allah ya hada alaka kai da shi ka kyautata masa cikin irin damar da Allah ya baka to wannan doka ce daga Allah zuwa da dukkanin musulman duniya sannan yace wa ita'i dhil qurba Allah yayi doka akan kowane musulmi ya kyautata wa dan uwansa kana da yaya ne ko kana da kani kana da adda ko kana da kanwa kana da yayan baffanni da ummomi da kawunnai kai kuma Allah ya daga ka ya dan baka wani haske a duniya to Allah ya ce ka kyautata musu da dukkan irin damar da Allah ya baka a suratul isra har ma Allah ya kirai abin da haƙi yace wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wala tubazir tabazira Allah ya ce duk dan uwa wanda kuke da karaba da kai da shi kusanci imma uwa ɗaya uba ɗaya imma uwa ɗaya imma uba ɗaya imma ƴaƴan baffanni ƴaƴan kawunnai ƴaƴan ummomi ƴaƴan gwaggwanni to wannan wajibi ne akwai haƙƙin su da Allah ya dora maka su a wuyanka wa atizal qurba haqqahu sai ce wal miskin sannan miskinai suna da haƙi wa atizal qurba haqqa wal miskin wal miskin wal miskin masa miskinai wanda suna da karancin lafiya suna da karancin power ta tahi su nemi abin da za su kare wa kansu mutunci to a matsayin kana musulmi da Allah ya ma wata yar wadata to miskinai musamman miskinai suke kusa da kai suna da haƙi a cikin abin da Allah ya baka an fahimta sanne ce wa bunus sabil dan tafarki dan tafarki kamar yanzu naji malamin ya sanar cewa akwai wani bawan Allah ya taho daga Zamfara neman ɗan uwansa bai same su ba zai wuce Abuja ya zo iya neman taimako to shi ma dukkan wani musulmi da yake da iko da hali ya taimake shi tunda iya cin abin da Allah ya nassanta a Qur'ani wa bunus sabil ba ruwanka da bincike ya daga ina ki ana ganki a kuka ba abin da shafi ka wata musulunci ya hana wannan bin diddigin ya hana in kana da abin da zaka taimake shi taimake shi in baka da yi mai addu'a fatan alkhairi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawha adha cewa kai magana mai kyau ko ka nema mutun gafara khairun min sadaqatin yatabawha adha wanda tafi alkhairi kan sadaqa da zaka dinga binta da cutarwa an fahimta to wannan abubuwa guda uku Allah ya bawa kowane musulmi doka musulmi namiji da musulma mace inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba sannan kuma yake kafa dokar hani kan wa'ansu abubuwa guda uku sai yace wa yanha anil fahasha'i wal munkari wal baghi ubangiji subhanahu wa ta'ala yanha anil fahasha ya hana al fahasha qul inna Allah la ya'muru bil fahasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamu ubangiji ya haramta al fahasha kuna danganta magana ne ga Allah cikin abinda ba ku da ilimi an fahimta haqiqa alfahasha malamai suna cewa shine dukkan wata mugunyar magana da baki zai furta ta kamar zagi kamar gulma kamar hasada kamar aibantawa kamar ba'a kamar batsa duk suna cin alfahasha baki ya furta wata kalmar da bata layin shari'a haka wa'ansu malaman suka bata suna an fahimci wannan da kyau ko to dukkanin musulmi to kaga ashe ka bude baki kana zagin wani haramun kake hadisi manzo Allah ya tabbatar da kan cewa sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur zagin musulmi ka bata shi fasikanci ne ma'ana fita daga layin yi wa Allah da'a ne sannan kuma fada da musulmi fada ka zalunce shi ka ci mutuncin sa to wannan iyakai mutun zuwa ga kafirci haka ma aikin Allah ya nassanta cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam to kun ga ashe dukkan abin da baki zai furta yayi muni kuma iya cikin abubuwa da al'ummar yau illa man rahim Allah da daga an yi nutsuwa cikin wannan musiba kalla kaga mutane uku zuwa hudu an hada an yi minti 30 ko minti 20 baka ji an yi gulmar wani ba ko an zage wani wannan bala'in ya zama shamil har gunda baka zato wannan bala'in yaje wallahi ba gunda ake gani iya da tsarki iya da daraja kamar gunda ake sallah masallaci ko gunda ake karanta alqur'ani ko gunda ake ilimin addini to amma shi ma da yawa daga cikin wasu majalisan kafa ta zabe musu za ka ga an zo ana irin abubuwa baki iya furta abin da bai dace sai duk bi hankali yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mu'adhu bil jabal kita kufu alaika haza manzo Allah ya riko har yanzu sai ka kiyaye wannan mu'azu ka kiyaye mu'azu sahabi ne idan kai rantsuwa kace mu'azu dan aljanna ne ba za ka yi kafara ba amma manzo Allah ya ce kiyaye wannan ka kiyaye shi har mu'azu yake cewa to manzo Allah za a kama mu da laifi kan abin da muke magana da shi sai manzo ce mu'azu har yanzu baka san wannan ba har yanzu baka san wannan ba mu'azu baka san ba abin da ya yawaita kifa mutane wuta ta jahannama da fiskoki ko da karan hancin su ba illa hasaid al-sidatihim facin abin da harshen su yake zubar musu da shi suke yake girbe musu to kun ga ashe da Allah ya ce wa yanha anil fahasha'i ashe Allah kauna ce yake yi mana domin kada mu je lahira da zunubai da za su hana mu samu rahmasa. In dai ka dau dokar cewa Allah ya haramta alfahasha, to ba za a ji ka zagi wani ba, ba za a ji ka yi gulman wani ba, ba za a ji ka aibanta wani ba, ba za a ji ka raɗi wani ba, ba za a ji ka yi wa wani ba a ba, da sauran duk abin da zai kawo aibi ne ko ɓatanci ga al'umma ko kazafi ko shari. In dai ka fahimci Allah ya ce wayanna anil fahashai, zaka tsame kanka daga wannan layi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa wal munkar, Qur'ani iya bamu labari domin alaƙar da take tsakanin mu da shi, har gidanka, har ɗakinka ya bi ka, har gadon kwanciyarka ya bi ka. Iya ce karka zagi kowa ba, karka riƙi kowa. Sannan ya ce ya hana ka munkari, wayanna anil fahasha'i wal munkar, shi ko munkar suna cewa shi ne a galibiya hannu ne yake aikata munkar, abinda hannu zai aikata cin abinda Allah ya haramta. An fahimta? Kamar kwace ko da wani bige wani, ko kwace masa kayansa, ko rubuta shari'a kansa a waya, ko shiga channel-channel na batsa a waya, duk iya cikin munkar. An fahimta? Ko abin da yake ya kai mutum ya sa hannunsa ya taɓa matar da ba tasa ba, ko alaka ta kai masa zai su yi zina, Allah ya sauwaka, duka wannan iya cikin munkar, iya cikin munkar. To Allah da yake ya san, ya fi mu sanin duk abin da zai zame mana matsala a lahira, shi yasa yake sa mana wannan dokoki, shi yasa yake so alakar ka ta zama kusa da Alkur'ani. In alakar ka ta zama kusa da Alkur'ani, zaka kaucewa zurbai masu yawa sabanin mutumin da ya nisa da Alkur'ani din. An hana ka furta mummuna da baki, sannan kuma aka hana ka aikata mummuna da hannu, duka wannan kauna ce Allah yake ma. Har in baka kusa da Alkur'ani ba za ka gane wannan ba, kuma ba za ka fahimci wannan ba. Ina fata kuna ganewa. Saboda kusancinka da Alkur'ani da alakarka da shi, shine zai taimake ka gane wannan. Ubangiji ya haɗa alaƙarka da Alƙur'ani wajen ɗora kan abubuwa na alkhairi, da kuma datse ka da hana ka da ayyukan munana, domin ka mutu ka samu rahamar Allah, ka samu jinƙin Allah a gobar kiyama. Dukkan abin da hannu zai aikata wanda baya cikin layin shari'a, to Allah ce masa munkar, kuma kai tsaye Ƙur'ani ya haramta masu. Yanzu ka duba ƙaramin misali, ƙaramin takadiri, wanda in mutum ya kai shekara 10 a wannan rayuwa, 15, 18 ya kai shekarun balaga, sai ka tara mutane 100, za ka samu 90 suna da irin wannan waye tano. Kowa gaban ku. In dai ya kai shekara 18 zuwa 20, iya da gata, ma'ana iyayen suna da hali, ko iya wani aiki, ko iya kasuwa, har zuwa ɗan shekara 50-60, tun daga shekara 55 zuwa shekara 20 ƙasa, mutanen da suke tsakanin wannan shekaru, ka samu mutum 100 a cikinsu, da wahala ka samu 90 ba su da irin wannan waya. 10 zuwa 15 waya Allah su ne ba su da ita, wani ba ruwansa da ita ne, wani kuma ba shi da halin siya ne. An fahimta? To amma irin abubuwan da hannu yake kullawa a irin wannan wayoyin, agun wa'ansu bala'i ne wanda ba shi da ƙarshe. An fahimta? A yanzu nan za ka shiga ka yi rubutu da hannunka, sai ka haraba duniya kowa ya gani. Wannan rubutun idan na sharri ne, idan kuma na ƙazafi ne, idan kuma na ƙarya ne, to kaya da ƙarya, kaya da ƙazafi, duk duniya, duk duniya, ba iya duniyar garin ku unguwar ku ba. Wani iya kwanci a gadon baccinsa, amma iya aikata zunubi da hannunsa. Wani zai buɗe channel na basa, zai yi sama da awa ko awa biyu, iya sa hannunsa ya fita daga nan ya shiga nan, ya fita daga nan ya shiga nan. Kaga Qur'ani da ya san wannan bala'in zai zo a ƙarshen duniya, sai ya ce wayanna anil fahasha'i wal munkar. In dai ka fahimci wannan, to ba yanda za a yi irin wannan waya ya zamto ka maida ita wata hanya ta tarawa kanka zunubi, ba za ka yi ba. In dai ka fahimci Qur'ani ya hana ka, indai kuna da alaka ta kusa da alqur'ani ku duba irin karerayin da yake faruwa a facebook da sheri da abin da ya shafi harkar twitter da abin da ya shafi harkar batsa da da ballagazanci abin da ya shafi tiktok abin da ya shafi rashin kame kai abin da ya shafi bayyana batsa da tsiraici amma duk hannaye ne suke aikatawa hannaye ne suke aikatawa qur'ani yayi gaskiya Allah ta'ala ke cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum duk abin da ho gani ya zo ya zame muku alaƙaƙai ya zame muku karfan kafa na bala'i da musiba sai Allah ya ce fa bima kasabat aydikum hannunku ne aikata mu hannunku ne jawo mu kuma Allah ya ce wai afwan kathir kuma ubangijin ya muku afuwa mu abu dayawa ma ba zai kama ku ba yanzu a banza za ku ga bala'o'i daga wannan yasirmiyo kafin a wuce wannan yazo kafin a wuce wannan yazo mun tabbatar da Allah ba mugu bane ba mai mugunta bane duk abin da muka gani yazo ya shige mana gaba mun rasa yadda za mu yi da shi wallahi mu binciki rayuwar mu duk abin da ka gani a wannan rayuwar Allah ya halice shi wallahi da mu ya halitta ba ruwan Allah da shi Allah ba mabukaci bane a gun kowa Allah ya shimfin arziki a ƙasa ya shimfin arziki a sama ya saki sama ta yi ruwa ya ba wa ƙasa dama ta fito da arziki ya yi bishiyoyi ya yi kasuwanci duk Allah ya yi wannan kuma da mu ya yi ba abin da ya shafi Allah da wannan yasa bakar Allah ke ba mu labari huwallazi ja'alakumul arda zalulan ja'alakumul arda هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله شيني wanda ya halitta duk abin da ya gani a bayan kasa gabaɗayan su Allah ya ce da mu ya halice shi akwai taskar arzikin ma da wallahi Allah bai bude ta ba tana nan a karkashin kasa ba dai akan mai yake ta ba man bala'i da harkar gold da waye ba to akwai abin da iya karkashin kasa yafi man yafi gold din daraja kuma Allah bai bayyana shi kuma ba abin da Allah zai yi saban mu da in junan mu yasa Allah ya rufe basira mu ba za mu ji kai wannan abin ba akwai abubuwa da yawa wanda suna zama sanadiyar saukin rayuwar mu da mun bi Allah da mun dina zulubi amma zunubin mu yayi yawa yasa basiran mu ta toshe akan irin abin da zai sauka mana rayuwa Allah ta'ala a cikin suratul nahl yake cewa wadrib lahum masalan wadrib lahum masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u Allah ya ce manzon Allah buga musu misalin wata alqarya wata kasa ko wani gari ko wani birni kanat aminatan mutma'inna tana cikin nutsuwa tana cikin kwanciyar hankali ba fada ba yan gudu ba gudun hijira ba yan bandis ba yan kidnapin ba komai ba barayi ba masu kwacen waya ba masu sallaka gidajen mutane ba masu kamu ba duk lafiya kowa lafiya ke zaune kanat aminatan mutma'inna sai ka ajiye kudinka a kofar gida gari ya waye ka zo ka dauka yanka domin Allah ya sawa kowa nutsuwa ba mugu shekarun baya kasa da shekara 40 ana ba mu labari akwai wani lokaci da aka yi canjin kudi wanda TJ ke cewa wallahi malam ka ga da buhun kudi muke kwana a kofar banki buhun kudi ba a kofar banki za mu kwana amma ba barawan da za a je ya zo ya turmishe ka ya dauke to amma yanzu a gidanka a kulle a ko'ina ake haurwa zuwa dauke ba kun ga ashe nutsuwar da Qur'ani yake ba mu labari gaskiya ne gaskiya ne ga dattawan cikin mu da ba awad da ba za ka iya fita in ta kama kai ta kabar garin ka ba har wa'ansu ma suna ce su sun fi jin dadin nutsuwar tafiyar dare amma yanzu ba ko nan da kubo ko nan da dukku za ka ji hankalin ka tashi ki in dai magariba ta yi to wallahi summa tallahi a galabiya tafiya ba nutsuwa ke yin ta domin nutsuwar da kwanciyar hankalin zunubin mu ya dauke ta gaba daya a bayyana kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, wanda Allah yace arzikin su suna zuwa musu cikin sauki daga kuma ko ina, shine ragadan min kulli makan, duk abinda ka taba arziki ne, duk abinda ka juya arziki ne, kuma Allah ya sawa abun albarka. An fahimta? Ana nan ana irin wannan rayuwa ta jin dadi. Fa kafara bi al'umillah, sai wannan al'ummar kawai ta yi wa ubangijin ta butulci, yace ta yi, ta ce ba za ta yi ba, yace kar ta yi, ta ce sai ta yi, shi ne butulci ya yi. Al'ummar ta yi wa mahaliccin ta butulci, ya haramta zina ta ce za ta yi, ya haramta cin rashawa da hanci ta ce sai ta yi, ya haramta cin riba ta ce za ta ci, ya haramta karɓar rashawa da hanci ta ce za ta yi, ya haramta gulma ta ce sai ta yi. An fahimta? Shi ne fakka farad bi al'umillah. Ga lokacin, ga wani shekara nawa yanzu ne, shi ma yan shekaru ne ba su fahimta san bai na zamanin ku, ko 40 da wani abu. To an ce a lokacin har bonus ake na albashi, ma'aikatan gwamnati a lokacin sun sani, mun karanta mu a tarihi mun gani, a baka albashi ha kawai abu iska ce ga wani albashin sadaka. To amma yanzu na kan ma rike ma'aiki, na kan ma ga ƴan uwan malaman jami'o'i, sai suke wata 8 zuwa 9 ba albashi, nasu ne an hana su. To amma a wancan lokacin sadaka ma a bonus ake muku na albashi. Ga lokacin shagari an ce duk talaucin ka zaka iya shan madara mai kwakwa, pig meal zaka sha, wannan zaka ci shinkafa mara tsako, duk talaucin ka zaka ci wannan, dako dan dako amma iya cin shinkafa mara tsakuwa, iya shan madara kwakwa a wancan lokaci. Domin nutsuwa, Allah ya sanya nutsuwa, ya sanya arzikin ba shi da wahala. Amma kun ga sabon Allah, kun ga zunubi, wallahi duk shi ne yake dauke mana jin kan Allah da rahamarsa. Allah ya ce fa kafarna bi al'umillah fa zaqa Allahu libasa lijui wal khawfi, butulcin da suka yi wa Allah, sai Allah ta'ala ya ɗanɗana musu yunwa, ɗanɗana musu bala'in yunwa da tsoro. Wallahi wani malami yake karanta wani, yake ce wallahi Allah kamar da 'yan Najeriya yake sosai, kamar da 'yan Najeriya yake. Ku duba abin da nake faɗa, lokacin gawan ɗin nan zuwa lokacin shagari da can baya-baya dai, kar ma ka ji lokacin sardauna, ko karanta a tarihi a rubuce, ko ka tambayi dattawa su faɗa ba, ka ji irin labarin rayuwar da ake a wancan lokacin. Kai ka ce ba wannan Najeriya ba ce, kai ka ce ba wannan ƙasar ba ce. Irin yadda ake rayuwa cikin nutsuwa, cikin kwanciyar hankali, cikin wadata, cikin nutsuwa, ba wani abu da zai taso ya damu mutane, lafiya ƙalau ake zaune. Ku duba kuma Najeriya yau irin rayuwar da muke, ba wanda ya aminta da juna, ba wanda ya tsallake wannan musifa ta yin wa illa man rahim Allah. Wani abin da kuɗinka ma zaka jire maka rasa, ayin wata ba muke da. Kun ga ashe in Qur'ani iya ma magana a matsayin ka na musulmi, ka nutsu da kai yake, ba da wani yake ba, da kai yake. Ka tambayi dattawa abin da ya faru wancan shekaru, ko karanta ka gani, sannan kai konfaya da abin da yake faruwa. Kaga fa kafara da bi al'umillahi fa zaqa Allahu libasa lijui wal khawfi bima kanu yasna'u, irin abin da suke aikata. Kuma Qur'ani yake cewa da mu musulmai, afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin maratan aw maratayn, shin ba sa gani ne yanda Allah yake kawo musu jarrabawa a shekara sau ɗaya ko sau biyu, summa la yatubuna, sannan ba sa tuba ga Allah, walahum yazakkaruna, sannan ba sa wa'azantuwa. Allah ya ce ba ku gani ne, in Allah ya kawo wannan ba a jima ba sai wannan ya zo, ba a jima ba sai wannan ya zo. Me Allah yake nufi da mu ne, abu biyu ne, tuba da wa'azantuwa. Idan mun tuba taubatan nasuha, mun yi aiki da wa'azin da Ubangiji yake mana, to babu shakka duk wani bala'i Allah zai dauke shi. Ku duba da 'yan shekara, daga shekara 10 zuwa yanzu, da kanka za ka yi tilawar bala'o'i marasa iyaka da suka faru tun daga ɓullar Boko Haram a 2009 ne ko zuwa 2010 zuwa yanzu. In wannan ya wuce sai wannan bala'in ya zo, in wannan ya tafi bai gama tafiya ba sai wannan ya zo, in wannan ya lafa sai wannan ya tashi, duk gashi nan. Allah ce ba ku gani, Qur'ani ne yake baka labari ba, domin ka nutsu ka gane zunubi bala'i ne, shine ke hana al'umma zama lafiya, shine ke hana mu nutsuwa a wannan rayuwar. To Ubangiji ke cewa sun malaiyatuna wala hum yazakkaruna, sannan ba za su tubu ba, za su wazantu ba. Kun ga wannan duka iya cikin wayanha anil fahsha'i wal munkar. Ubangiji ya haramta munkari. Duk wannan bayanan da muka yi kusan abin da munkar din yake haifarwa ne. An fahimta, munkari ya haifar da dukkan bala'o'in nan ga sunan. Irin hannunmu ya ɗauka yayi abin da Ubangijinsa ya hana shi, to iya haifar da bala'an da Allah ne kaɗai su kalli su. Kuma Qur'ani yana ba mu labarin cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku tsoraci fitina wanda in ta taso ba waɗanda suka taso ta kaɗai za ta shafa ba, ba wanda suka taso ta kaɗai za ta shafa ba, har wanda ba ruwansu ba su ji ba, ba su gani ba, wallahi har su bala'in zai mamaye. Kuma gashi ne irin abin da ake cikin akwai yanzu. Saboda ya 'yan uwa masu albarka, har inda hankalinmu zai dawo mu gyara mu gyatta alaƙarmu da Alƙur'ani, wallahi summa tallahi rayuwarmu za ta canja. Inna wa'dallahi haqqun, alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah bahi da niyyar ya azabtar da mu, Allah bahi da niyyar ya matsa mana a rayuwarmu. Allah da kansa yake cewa ma yaf'al Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum, Allah me zai yi da azabtar da ku, me zai yi da dandana muku wannan musibu har in kun yi imani, har in kun gode wa Allah. Mu dawo mu jaddada imani ya 'yan uwa, mu dawo mu ci gaba da yi wa Allah godiya, sai mu ga rayuwa ta canja. Alaƙarmu da Alƙur'ani ya 'yan uwa, mu duba mu gani Ƙur'ani har tafiya ya koya ma, tafiya da magana ya koya ma. Ƙur'ani yake cewa wala tusa'ir kaddaka linnas, kar ka tafi kana daga kuncinka kana kawarwa da mutane iska dan kai digiri ko ka je service ka dawo. An gane ko? Ko kana da dan jarinka a kasuwa na miliyan kaza, kar kai wannan, ko babanka ko wannan rabul ko babanka excellency, duk ba wannan. Kar ka tafi kana kallon mutane a sheke. Qur'ani ne yake koya ma wani, domin Allah ya soka al'umma su soka. Duk wani mai girman kai, duk wani mai mummunar ɗabi'a, to Allah baya san sa, mutane ma ba sa san sa. To Allah yana koya ma yanda Allah zai soka mutane da soka. Shi yasa ya hana ka jiji da kai, ya hana ka kallon mutane a raine. Wala tusa'ir kaddaka linnas, Allah ya ce wala tamshi fil ardi marha, kar ka tafi a bayan ƙasa kana taƙama, kana doro, kana ƙwambo, kar ka yi wani irin wannan tafiyar. Wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah baya san dukkan mukhtal fakhur, mai jan kas, mai jan tufafi a ƙasa da girman kai, Allah baya san wannan. Sai ce waqasid fi mashayika, kai ta katsatsan cikin tafiyar ka. Dan uwa, idan alaƙar ka ta kai alaƙa da Alƙur'ani, to wallahi tafiyar ka ma sai ta canja. Tunda ya ce waqasid fi mashayika, sannan ya ce waqdur min sautika, kai raising the volume ɗinka ka rage. Kar ka zamto a cikin majalisa ko a cikin wani guri a dinga jin shautin naka. Qur'ani ya hana ka wannan, ya hana a ce kuna tare amma muryarka ake ji. Qur'ani ya hana ka wannan. An gane ko? Ya ce waqdur min sautik, ka rage sautin muryarka. Har ya ce inna ankaral aswati la sautul hamir, haƙiƙa sautin da Allah yake ƙyamarsa a cikin saututtuka shi ne sautin jaki. Ka karanta ga jaki ya yake fidda sautinsa, zai fara da ƙaramin murya iya ɗagawa har ya ƙure muryarsa, to kai ma ba a so. Kuma a galabiya mutanen makasi, musamman in husuma ta tashi tun ba a ji ba, tun su bi ana kaza, kai sai ka ji kuma ana ɗaga murya na nesa masu ya jiyo. To irin wannan Qur'ani ya hana ka, ya ce kar ka yi wannan. Waqdud min sauti inna ankara al-aswati la sautul hamid, kun ga magana, kun ga tafiya, duk Qur'ani ya koya ma wannan. An fahimta, Qur'ani ya shiga gidanka ya koya ma zamantakewa da iyalinka. Tunda Allah ya yi wata magana dunkulalliya, ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da iyalanku cikin irin abin da shari'a ta sani. Kyautatawa, magana mai kyau, nuna kauna, yafiya, afuwa, kyauta, kaza kaza. To Qur'ani ya ce har gidanka yace ga yana za ku zauna da iyalanka. A ce duk wanda ya fika alaka da Al-Qur'ani sai ya fika jin dadin wannan rayuwar. Duk talaucinsa wallahi, duk talaucinsa, duk babunsa, har in ya fi ka zama alaƙarsa ta fi kusa da Al-Qur'ani a kanka, sai ka ga rayuwarsa ta canja a kan taka. Qur'ani bayan ibada, Qur'ani ya koya ma mu'amala, Qur'ani ya koyar da kai duk abin da zai ciyar da kai gaba a wannan rayuwar. Qur'ani ya nusar da kai duk abin da zai ci da kai baya a wannan rayuwar. Qur'ani ya koya ma ka tashi kalima, ka tashi kalima, ka rufa kanka asiri. Qur'ani yake cewa faiza qudiyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Qur'ani yake koya ma yanda zaka yi kuna kammala sallah, musamman sallar juma'a. Yanzu malamai yace ku tafi a bayan kasa, fantashiru fil ard, me kasuwa ya tafi, me gona ya tafi, me office ya tafi, me kaza ya tafi. Fantashiru fil ard, wanda zai je kashar ma ya tafi. An fahimta? A jo aya akwai akwai malaman jami'ar gwamnatin tarayya a nan kenan ko? Allah ya ce wabtagu min fadlillah, idan kun je ku nemi arzikin Allah, ku nemi farallan Allah, Allah da kansa yake koya mana. Qur'ani yake koya mana. Kaga ba za ka zo na ka ce gaba ɗaya za ka tare a masallaci ba, a'a, Qur'anin bai ce ka yi wannan ba. Ya ce kai kaza kai kaza kai kaza ka bar kaza kai kaza ka bar kaza. Ku duba yanda Qur'ani ya yan uwa yake koya mana mu'amala, mu'amala mai zurfin gaske tsakaninmu da mahaifinmu, tsakaninmu da uwa da uba. Ku duba yanda Qur'ani yake cewa mu kiyaye wannan mu'amala, domin tana cikin abin da zai sa ka samu rahmar Allah, kuma tana cikin abin da zai sa in kafarka ta zame ka samu azaba. An fahimta? Yasa Qur'ani yake cewa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, sai ya ce wa bil walidaini ihsana, mahaifanka biyun ko ɗaya daga cikin su ka kyautata musu. In dai kuna raye da su biyun, ko ɗaya ya tafi sai ɗaya, ko duk biyun suna nan, ka kyautata musu. Yasa aka kawo ihsan masdar ne, hasana ya hasinu ihsanan. Yasa malamai suka ce duk wani abu da za a ce masa kyautatawa ya ce na'am, to an cike wa mahaifanka. Ba wani cewa abu kaza da abu kaza, a'a, abu in zai zama kyautatawa a shari'a ko a idan mutane, abu kaza kyautatawa ne, to an cike wa mahaifanka. A suratu al-Isra yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sai yace wa bil walidaini ihsana, nan ma ya kawo ihsana. Qur'ani ne yake koya ma wannan, kai wa mahaifanka da'a da biyayya da kyautatawa, kai musu wannan. A can baya suratu nisa da ya ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, sai ya ce wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahibi lil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Waɗannan mutane takwas bayan uwa da uba, sai ce su din ma suna da haƙƙin kyautatawa. Da yace wa bil walidaini ihsana, sai yace wa bizil qurba su ma ihsana. An gane ko? Wal masakin ihsana, wa bizil qurba wal jawal masakin, wa ibn sabil wal jari zil qurba wal jari lil junubi was sahibi lil jam, ihsana ihsana ihsana. Kaga wannan, idan muka dau wannan darasin da wannan koyarwa, wallahi duk wanda alaka sa ta yi kyau da Al-Qur'ani sai ya zama abin buga misali a rayuwarsa, sai ya zama abin buga misali wajen amanarsa, wajen kyautatawarsa, wajen haƙurinsa, wajen hankalinsa, wajen yafiyarsa. Kai sai Allah ya sawa mutane ƙaunarsa. Amma saɓanin da kuma wanda ba shi da alaka da Al-Qur'ani, za a ga rayuwa cikin fauda, rayuwa cikin harma gaza da hayaniya. Duk abin da ya taso kaɗan ko babba sai ya dugun zuma hankalinsa, wannan ba shi da alaƙa da Al-Qur'ani. ku duba yanda annabawa in jarrabawa kake nema ka koma baya kaga yanda Allah ya jarrabi annabawa da jarrabawa iri iri kala kala amma babu annabin da zaka ji labarin ya tada hankalin sa kan jarrabawa da Allah ya masa in jinya ce ga annabi Ayyub alaihi salam wa ayyuba izna da rabbahu an yamassani yadurru anta arhamur rahimin Allah kawai ya nufa ba ruwansa da kowa ba a samu hannu ba a jefe ne ba ba wani ba bai tsare mun ga a'a Allah kawai Allah ya sani kuma shi zance yayi ne ga annabi Musa jarrabawa da Allah ya masa shi da Fir'auna ga zalincin Fir'auna ga kuma Allah ya ce idhhab ila fir'auna innahu tagha kuma dama iya neman sa ya masa laifi zai kaje shi aka ce kuma je ka wajen sa yine ce qala rabbi inni akhafu an yaqtulun Allah ina jin tsoron kar ya kashe ni sai ubangiji ce a la takafa inni ma'akuma asma'u wa ara kar ka ji tsoro ni ina tare da ku inji Allah ma iya ta tare da ku asma'u wa ara ina jin ku ina ganin ku ba abin da zai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Quraishawa suka sashi a gaba ba irin abin da ba sa masa na cutarwa amma baka taba ganin rana daya ya fito waje iya ce ya shiga uku ya lalace ba Qur'ani ya bamu labari ya ce wa iz yamkur bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin Qur'ani ke bamu wannan labari sun yi meeting akan a daure manzon Allah ko a kashe shi ko a koye shi ga Annabi Ibrahim alaihi salam jarrabawa tun daga cikin gidansa tun daga babansa har al'ummar duniyar wancan lokacin gaba daya suka yi meeting suka ce a kone shi ma a hada wuta a kone shi a huta قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أحد وتا أو قونش كوا يهوتا أما بك جاء النبي إبراهيم ياي 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 شيطان قبل توحيد السماء يسعي السم كوم بك جاء جوانو كون يقورة تيبا الله يقول قل لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تواني يجكين درس رأي ويهوى لألاك أرمد القرآن da irin yanda Allah yake so mu kasance da alqur'ani an fahimta to dai bangaren ko sallama ba mu yi akan sa ma na ga lokaci ya hararar mu musamman bangaren da irin waɗanda suke sakaci da karanta alqur'ani suke sakaci da alaƙar su ta yi ƙarfi da su da shi to irin sakamakon su da kuma irin abinda za su ci karo da shi na bakin cikin rayuwa a duniya da lahira to wannan dole za mu bar shi ya zama kaman darasi guda shi ma insha Allah za mu yi kokarin samu matsayi a nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ni da ku gaba ɗaya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kunbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya dafa mana cikin wannan rayuwa Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka sa aljanna ci makomar mu da mu da su ya rabbul alamin Allah ka shiryar da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu hanya madidici Allah ta'ala kada ka sa kafar mu ta zame a wannan gudabe da zai kai mu aljanna ya rabbul alamin Allah ka nuna mana mai kyau cikin iyalan mu ya Allah Allah kada ka nuna mana mummuna cikin iyalan mu ya Allah Allah ka shiryar da mu da iyalan mu ka sa zama farin cikin mu a duniya da lahira ka sa zamanto amfanuwar al'ummar musulmai a duniya da lahira Allah muna roƙonka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka hada kowa da alkhairi Allah ka tsare mu daga dukkan shari ya Allah ta'ala muna roƙonka ba mu damuna mai albarka wannan damuna da ke kokarin tabbata Allah ta'ala ka sanya mata alkhairi a ciki duk masu kokarin yin noma Allah ta'ala ka sanya musu albarka waɗanda suke da matsala ta tattalin arziki Allah ka haure wa kowa cin abin da zai tafi da rayuwarsa kai ya rabbul alamin akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa Alhaji Abubakar wanda cikin satin nan aka mana rashi mahaifinmu mahaifinsa ya rasu wanda yau kwana huɗu kenan muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna ci mu komasa da shi da mahaifinmu gaba ɗaya ɗawainiyar da aka yi da shi wajen jinya Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya ba su suma wanda zai musu irin wannan ɗawainiya Allah ta'ala ya sa aljanna ci mu komasa Allah ya sa jinyar da ya kafara ci cikin rayuwarsa Allah ya albarkaci bayansa Allah ya albarkace mu gaba daya muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya kai ladan su cikin mizanin ayyukansa na alkhairi masu dawainiya ga masallacin limamai ladanan yan committee
da sauran al'ummar musulmin anguwa duka maza da mata Allah yi wa kowa sakayya da alkhairi Allah yi wa kowa sakayya da aljanna Allah ta'ala ya taimake mu a zamana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yes.